نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوانا من غيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatu cikin littafin Umdatul Ahkam min kalam khairil anam na Al-Hafiz Abdul Ghani بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى wannan majalisi shine na 118 a wannan yammaci na Laraba 28 ga watan Allah al-Muharram hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1447 wanda yake dadai da 23 ga watan Yuli na shekara ta 2025 miladiya idan ba mance ba a makon da ya gabata majalisin da ya gabaci wannan mun shiga sabon littafi da mawallafin wannan littafi yayi wanda shine littafi na biyu a cikin littafin Umdatul Ahkam wato babban babi yake kira littafi babin da ya gabace shi kitabus sala wannan babi kuma kitabus zaka dama daga sallah sai zakka haka yazo buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa itaiz zaka zakka ita take biye wa sallah to shi yasa bayan an kare karatu na hadisai da suka kunshi bayanai kan sallah sai ya shiga kai tsaye kitabuz zaka wannan mun shiga bayani kan samakon da ya gabata mun duba ma'anar kalmar az-zakatu gabar farko kenan a wannan babi gabanin mu shiga karatun cikin hadisan gaba ta biyu duka dai a matsayin sharar fage ne gabanin mu shiga karatu a hadisan babi din shine fa'idar ita wannan ibada ta zakka mun fara lissafo fa'idar ta a majalisin da ya gabata lokaci bai ba mu dama mun kai gagaci ba tabbas ɗan uwa zakka tana da fa'idoji waɗanda suke masu tarin yawa wanda idan muna bibiyar ayoyi na alqur'ani da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da kuma ayyukan magabata zamu ga yadda fa'idoji na wannan ibada ta zakka suke fitowa mun bayyana a majalisin da ya gabata cewar daga cikin fa'idojin zakka sababi ne na shiga aljanna duk wanda yake kokarin fidda zakka bisa ga abin da Allah ya wadata shi da shi na dukiya to sakamakon sa shine aljanna zakka kuma ta wajibi da mata ta mustahabi wannan cewa sakamakon sa shine aljanna shaida ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa Imam Ahmad ya fitar cikin musnad dinsa hadisin da aka samu daga Abdullah ibn Salam, Allah ya yarda da shi, yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, ya ayyuhan nasu afshu salama wa at'imu at'ama wasilu al-arhama wa sallu wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam. Yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, ya ku mutane, ku watsa sallama tsakaninku, in za ka wuce dan uwanka ka masa sallama, in zai wuce ka ya maka sallama, in za ku yi kiliya sashe wa sashe sallama, sannan ku ciyar da abinci, ciyar da abinci a nan ne ambaton zakka ya zo, tunda zakka ya kunshi ciyar da abinci, ku sadar da zumunta, ku yi sallah da daddare a yayin da mutane suke bacci, hakan sai ya sa ku shiga aljanna cikin aminci. Kenan mutum ya cire haƙƙin Ubangiji a cikin dukiyarsa, ya ba mu waɗanda suka cancanci wannan haƙƙi ɗin, sababi ne na shigansa aljanna. Sannan daga cikin fa'idoji na ita wannan ibada ta zakka, ga wanda Allah maɗaukacin sarki ya masa taufiki yake fidda ita daga dukiyarsa, zai samu tsira daga ƙuna da zafi da bayin Allah za su samu kansa a ciki ranar gobe kiyama. Ranar gobe kiyama al'umma za su ɗanɗana kuɗarsu na tiriri da zafi na rana. Rana za ta zo tsakaninta da kawunan mutane bai wuce kamu ɗaya ba. Yanzu haka da rana take da rata tsakaninmu da ita, ƙarfe 12 na rana, ba ita ranan kanta ba, har abun da ta gasa idan ka taka sai ka kuna. To ina ya ga a ce ranar ta zo tsakaninta da kawunan mutane bai wuce kamu ɗaya ba. To a wannan ranar duk wanda ya kasance yana fitar da zakka daga dukiyarsa, yana ciyar da dukiyarsa, Allah maɗaukacin sarki zai tseratar da shi daga ƙuna na zafin wannan wuni, wunin ranar tashin alkiyama, kamar yadda hakan ya zo cikin hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Manzon Allah yake ba da labari cewar, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm alqiyama, kowane mutum ranar tashin kiyama yana karkashin sadakarsa, yana karkashin zakkarsa. Wanda ya kasance yana sadaka yana fidda zakka, to ranar gobe kiyama wannan sadaka da zakkar tasa za ta masa lema, daga ƙunar wannan rana shi ba zai ƙuna ba. Amma wanda Allah ya hore masa sai yake kankamewa, kullum burinsa ya ga ta haɓɓaka, ta bunƙasa, ta yalwata, ta yawaita, amma ya cire ya ciyar, yana ƙyashin haka ba zai iya ba, ranar su zai gasu da zafin rana, zai rasa lemar da za ta rufa shi daga wannan zafin rana ɗin. Ita kuma dukiyar da ya tara ya tafi ya bar wa magada, magada kuma sati biyu, wata ɗaya, wata biyu sun mance da shi, an kifi kan dukiyar ana ta cinta, har ma ka ji ana tafka shari'a. Wata dukiyar da ka ga ba wata abar a zo a gani ba, amma sai ka ga an yi wata da watanni ana shari'a a kanta, shi kuma ya tara ya tafi abunsa. Ɗan zakkan nan da Allah ya shar'anta ana fitarwa baya iya fitarwa, ya tara kuma bai amfane shi ba, watakilma a duniyar ma bai amfane shi ba, balle a lahira. To kaga wannan ya zama aikin banza, Allah ya tseratar da ku. Fa'ida ta uku cikin fa'idojin wannan ibada mai girma ta zakka, in har al'umma suka kasance suna fitar da zakka daga dukiyoyinsu, to sababi ne da ke sa Ubangiji ya sake ruwansa daga sama. In kuma al'umma na ƙanƙame dukiyoyinsu fidda zakka ba ta yiwuwa, to sababi ne da zai haifar wa bayin Allah fari da rashin ruwa. Domin in kun yi Ubangiji shi ma sai ya muku, in kun kame kunki Ubangiji shi ma sai ya kame ki muku, shine irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wannan ita ce ka'idar Ubangiji subhanahu wata'ala. Ku tausayawa masu rauni da suke rayuwa a ban ƙasa, Ubangiji shi ma sai ya tausaya muku, ku yi Ubangiji shi ma sai ya muku, jaza'an wifaqa, sakamako ne wanda ya dace da irin ayyukan. In kun yi kuma sai Ubangiji ya muku, in kun kame Ubangiji shi ma sai ya kame nasa, anan kuma kowa sai ya dandana kudarsa. Shi yasa idan aka yi fari, duk wani wanda yake da hannu cikin fari na aikata wani sababi da ke sa Ubangiji ya kame ruwansa, duk wata halitta da ka sani ta Ubangiji tana tsine masa albarka. Saboda haka duk wanda yake kame dukiyarsa baya fidda zakka. In har aka yi fari, duk wata halitta da ka sani tsine masa take. Tururuwa tana tsine masa, kiyashi na tsine masa, farkwasa na tsine masa, shazumamu na tsine masa, tattabara tana tsine masa, akuya tana tsine masa, tinkiya tana tsine masa, bishiyoyi suna tsine masa, hatta shuka da aka shuka, gero, dawa, shinkafa, masara suna tsine masa. Wane dan wane, Allah ya tsine maka albarka. Sababinka ne Allah ya kame ruwa bai saukar ba, muka wahala muka jikkata. Kai ba waɗannan ba, har su kunama da ka gani su maciji tsine masa suke yi. Wane dan wane, Allah ya tsine maka albarka. A sababinka ne Ubangiji ya kame ruwa bai saukar ba. Saboda haka duk wani sababi da zai sa Ubangiji ya rike ruwansa, bawa ya yi wa kansa karatun tanatsu, ya shafa wa kansa ruwa, ya kokarin zame kansa daga wannan sababi. Saboda kar ya haɗu da fushin halittun Ubangiji waɗanda su a gurin Ubangiji ba sa sako. Bishiya tana sako, bishiya ba ta sako, kuma za ta tsine ma wanda ya zama sila ko sababi da ya sanya Ubangiji ya kame ruwansa. Kiyashi yana sako, kiyashi baya sako. Tururuwa, tattabara, kaza, agwagwa, waɗannan duka suna tsine ma wanda ya zama sababi da ya sanya Ubangiji ya kame ruwansa. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, a hadisin Abdullahi dan Umar, Allah madaukakin sarki yadda da shi da babansa gaba daya, wanda Ibnu Majah ya fidda hadisin cikin sunan dinsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra min as-sama', yace mutane ba su taba hana zakkar dukiyoyinsu ba face an hana su ruwa daga sama. Haka annabi ya faɗi, bakin da baya ƙarya. Kenan a duk lokacin da mutane suka kame dukiyoyinsu suka ƙi su fidda zakka, kuma ya kamata su fidda zakkan, to Ubangiji sai kame ruwansa shi ma yake saukarwa. An saka musu irin mugun aikinsu. To anan kuma waɗanda su ba su ci ba ba su sha ba, wannan kame ruwan ya cutar da su, za su yi ta la'antarsa. Haka annabi ya bayyana cikin wani hadisi. Kaga ita tururuwa ai ba ta ci ba ba ta sha ba. Gashi kai a sababin rashin fitar da zakkanka an kame ruwa ba ta samu ba. Ga agwagwa yadda take son ruwa, a sababin rashin fitar da zakkanka an kame ruwa ba ta samu ba. Ga kwaɗo wanda yake rayuwa cikin ruwa, sababin rashin fitar da zakkanka rashin saukar da ruwa sa shi ya mutu. Kaga ka cutar da shi. Ga kifaye wanda dama su ƴan ruwa ne, a rashin fitar da zakkanka sun jikkata sun wahala. Da duk wata halitta da take rayuwa cikin ruwa, za su yi ta tsine ma wanda baya fidda zakka. Saboda me? Yana daga cikin sabubba da suka sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala kame ruwansa yake ya sauka. Saboda haka saukar da ruwa daga sama idan Ubangiji ya sake wa bayi, malamai suka ce alama ce da ke nuna cewa bayin nan sun shiga taitayinsu, kuma alhamdulillah suna fidda zakka gwargwadon iko. Shi yasa idan aka ga fari ya yi yawa, mutane su koma su duba ayyukansu. Ta yiwu a cikinku akwai wanda suna da hali, suna da wadata, wanda kai sai ka yi tsammani in ka ɗau sadaka ma ka, in za ka fidda sadaka za ka ba shi, ashe ya fi ka kuɗi miloniya ne. Sai dai taskace kuɗin yake ba shi da amfani a gurinsa, tunda ko a jikinsa ba za ka ga alamar cewa yana da wannan dukiyar ba. Ballantana ya fitar kansa ma yi wa kansa ruwa yake, balle Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da ya shar'anta masa. To daga cikin fa'idojin zakka, in mutane suna fidda zakka daga dukiyoyinsu, Ubangiji zai sake musu ruwansa daga sama, su samu wadataccen ruwa da za su yi shuka, shuka ta yi yabanya ta yi kyau, a samu abinci wadatacce. Me yasa ana fidda zakka? idan kuma aka kame daga fidda zakka ubangiji shi ma sai ya kame ruwansa. Sannan ƴan uwa, daga cikin fa'idojin zakka, zakka na kawar da fushin ubangiji cikin bayin Allah. Tana kashe fushin ubangiji, tana kawar da fushin ubangiji, tana tunkuɗa fushin ubangiji. Idan bayin Allah suna fidda zakka, ko da ana samun tseko ta nan ta can na saba wa ubangiji, ubangiji zai ɗaga musu kafa, zai musu afuwa. Saboda me? Saboda fidda zakka. Fidda zakka na sa ubangiji yayi afuwa wa bayinsa masu yawa, idan al'umma cikin wannan bayi sun kasance suna fidda zakka. Idan an aikata kaza da kaza da zai sa ubangiji yayi fushi, sai aka samu ta nan ta can, wani ya fidda zakka, wani ya fidda zakka, sai ubangiji yayi musu afuwa, sai ba zai fushi da su din ba, tare da ta sun yi abin da zai sa ya musu fushi. Amma sakamakon fidda zakka da aka samu, wata al'umma ta yi ko wasu jama'a sun yi cikin wannan al'ummar, sai ubangiji ya musu afuwa ba tare da ya musu fushi ba, ko da sun aikata abin da suka cancanci ubangiji ya musu fushi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka din a cikin hadisin Abdullah ibn Ja'far bin Abi Talib, Allah ya dade shi da babansa. Hadisin da Imam Tirmidhi ya fidda shi da sanadi wanda yake mai kyau, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sadaka zakka kenan, tana kashe fushin ubangiji. Da ta wajibin da ta mustahabi, ta wajibi da ta nafila, ka ɗau dukiya ka ba wannan a matsayin sadaka, ka ɗau dukiya ka ba wannan a matsayin zakka, ka fidda abinci ka ba wannan a matsayin sadaka, ka fidda abinci ka ba wannan a matsayin zakka, na kashe fushin ubangiji cikin bayinsa. Ko da an aikata abin da zai sa ubangiji ya yi fushi da bayinsa, sai ubangiji ya musu afuwa. Saboda me? Suna sadaka, suna zakka. Suna sadaka ta mustahabbi ta nafila, kuma suna zakka ta wajibi cikin dukiyoyin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi. Da wanda dukiyar tasa ta kai ya fitar mata zakka, da wanda bata kai ba duk suna fitarwa, suna ciyarwa. To wannan sai ya sa ubangiji ya yi afuwa, ko da sun aikata abin da suka cancanci ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu fushi a kansa. Fa'ida ta ƙarshe da za mu ƙarƙare bayani kanta ba wai ita ce daga ita sun ƙare ba, suna nan da yawa, amma mu za mu taƙaita a kanta saboda yanayi na lokaci. Wanda yake fitar da zakka daga dukiyarsa, wannan zakkan da ita ubangiji zai goge masa ayyukansa da ya aikata muna, zunubi da bawayai aka rubuta masa a littafinsa, fitar da zakka na sa ubangiji ya goge masa wannan zunubi. Kenan fitar da zakka na sa a kankare maka zunubinka. Ciyarwa na mustahabbi na nafila, ka ciyar da abinci da dukiya ka taimaka, na sa ubangiji ya goge wa bawa zunubansa da ya aikata. Kamar yadda ya zo a hadisin Mu'adh ɗan Jabal, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi, wanda Imamu Ahmad da Imamu Tirmidhi suka fitar cikin littattafansu na hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Nabi sallallahu alaihi wa sallama yace, sadaka, in an ce sadaka kamar yadda muka yi bayani a baya, ta wajibi za ta shiga, ta sunna ko mustahabbi ita ma za ta shiga, ma'ana ta wajibi da ta nafila da ana gaya musu sadaka. To mutum ya zama yana bada sadaka ta wajibi daga dukiyarsa, a yayin da dukiyar ta cancanci a fitar mata da sadaka ta wajibi, kuma yana bada sadaka ta nafila daga dukiyarsa ko da dukiyar bata kai a fitar mata da sadakar wajibi ba, ma'ana zakka, amma mutum yana fitarwa, to wannan na kashe zunubin bawa kamar yadda ruwa ke kashe wuta. Yadda za ka zo da ruwa wuta na ci, ka zuba ruwa ya kashe wuta, to haka nan zakka da sadaka suke kashe zunuban bawa, a nemi zunuban a rasa, tunda duka mu muna aikata ayyuka na sa. Haka annabi ya bayyana, kullukum khata'un, dukanku masu kurakurai ne. To tunda muna kurakurai, kaga ba wanda ya isa ya ce ba zunubi tare da shi. to yanzu zakka da zaka fitar daga dukiyarka da ita Ubangiji sai kashe maka zanubinka ya kona maka zanubinka ya goge maka zanubinka da ita sadaka da zaka fitar daga dukiyarka ta nafila da ita sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya goge maka zanubinka waɗannan ɗan uwa kaɗan daga cikin fa'idojin wannan ibada mai girma ta zakka to gaba ta uku da zamu je gare ta ita ce wajibcin zakka zakka tabbas wajiba ce dalilai da dama sun tabbatar da haka ba ɗaya ba ba biyu ba dalilai masu tarin yawa dalilai na alqur'ani sun tabbatar da wajibcin zakka a gurare daban-daban kamar yadda dalilai na hadisi suka tabbatar da wajibcin zakka sannan da ijma'i na malamai dalilai ne matakai guda uku matakin farko dalilai na alqur'ani wa aqimus salata wa atuz zakata kaga wannan na nuna wajibcin zakka fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata kaga gurare daban-daban idan ka bi a cikin alqur'ani zaka ga umurni an yi umurni da sallah ataki kuma sai ai umurni da zakka sannan hadisai suna nan ba iyaka wanda zamu zo mu ga wani sashe na daga hadisan cikin wannan babi da muka shiga wanda suke nuna wajibcin zakka sannan kuma mataki na uku na dalilai da ke nuna wajibcin wannan ibada ta zakka ijma'i na malamai in an ce ijma'i ba a samu malami ɗaya da ya saba cikin malamai na duniya gaba ɗaya tun daga zamanin sahabban annabi su ne ai malamai na biyu annabi shine malami na farko to kaga in ana batun hujja daga hadisi kenan hujja daga malami na farko ya nuna wajibcin zakka to sai a zo kan dalibansa malamai mataki na biyu kenan sune sahabbai sahabbai kakabdin su babu wanda yake da fahimtar cewa zakka ba wajiba bace kaga kenan sahabban annabi sun yi ijma'i kayo kasan sahabbai tabi'ai su ma babu sabani tsakanin su ka zo tabi'u tabi'ina har rira yanzu da nake magana babu wani malami da yake malami na addini malami na gaske ba na ƙarya ba da ya tafi kan cewa zakka ba wajiba bace kenan tun daga zamanin annabi har kawo yau da muke magana babu wani malami na addini nagartaccen malami da yake da fahimtar cewar zakka ba wajiba bace wannan ya nuna malamai sun yi ijma'i kan wajibcin zakka kaga dalilai matakai guda uku dalilai na ayoyin Qur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'in malaman duniya gaba daya tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau gaba ta hudu cikin gabobi na muqaddima ga wannan babi gabanin mu shiga hadisai da mawallafin littafin ya kawo sharuddan ita zakka din zakkar tana da sharuɗa sharaɗinta na farko musulunci ba a karɓar zakka daga kafin duk dukiyarsa ko ya fi kowa dukiya a duniya to ba a karɓar zakka a gurinsa sharaɗi ne kafin zakka ta zama wajiba a kan bawa sai bawan nan ya zama musulmi yanzu idan bai zama musulmi ba ko da ya fidda zakka aikin banza ya Allah ba zai karɓi wannan aikin nasa ba me yasa an rasa musulunci duk kuma aikin da bawa zai yi matukar an rasa musulunci wannan aikin ya tashi a tutar babu da shi da babu duk ɗaya gurin Ubangiji ba shi da kima gurin Ubangiji sharaɗi ne in kana so kai aiki Ubangiji ya karɓa ka zama musulmi wannan dalili na alqur'ani ya tabbatar da haka kamar yadda dalili na hadisi ya tabbatar da haka Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mana cikin alqur'ani cewar ayyukan da kafirai suka yi ya ce wa kadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mamdud duka ayyukan da kafirai suka yi na da'a Allah ya ce sai muka gabatar da su sai muka maida su kura a bar shekewa wadda ba ta da kima a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan akwai hadisi da muka yi ta karanta shi a majalisin nan ba so daya ba na ibnu judu'an na ummuna aisha ummuna aisha take bada take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan kawunta ibnu judu'an mutumin kirki yana ciyar da abinci yana karrama bako ya sauke shi mutum ne mai taimakawa marashi mutum ne mai sadar da zumunta mutum ne mai cika alkawari mutum ne mai tausayin masu rauni da na ƙasa a ga wannan ayyuka ne na alheri da addinin musulunci yake so to ummuna aisha da ta duba waɗannan nagartattun ayyukan nasa sai ta ga duka musulunci ya kwadaitar a taimakawa mai rauni a ciyar da abinci a sadar da zumunta a cika alkawari a yi taimakekeniya duka kuma ɗabi'unsa to shine take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan nagartattun ayyukan da yayi gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu ya mutu shin za su amfane shi ranar gobe kiyama annabi ya ce ba za su amfane shi saboda bai yi musulunci ba shi yasa daidai da rana ɗaya bai taɓa cewa rabbi ghfirli khati'ati yawmiddin ba ya ubangiji ka gafarta mun kuskure na ranar kiyama bai taɓa faɗin wannan ba saboda ba musulmi bane saboda haka waɗancan ayyukan da duka sun tashi a tutar babu zero musharadi ne kafin bawa zakata wajaba a kansa sai ya zama musulmi sharadi na biyu cikin sharuɗan zakka kafin ta zama wajiba akan bawa sai in dukiyarsa ta kai nisabi idan dukiyar bata kai nisabi ba to zakka bata zama wajiba a kansa ba yanzu nisabi ya tafi wajen naira miliyan 14 da ɗan kai to wanda yake da miliyan 13 zakka bata zama wajiba a kansa ba saboda mai ballakin bai mallaki nisabi ba sai dai zai iya yin nafila ya tara wa kansa alheri da alkhairai gurin ubangiji subhanahu wataala amma na wajibin bai hau kansa ba saboda bai mallaki nisabi ba sannan in ya mallaki nisabi sharadi na uku sai shekara ta kewayo akan wannan nisabi da ya mallaka sa'annan anan ne zai fidda zakkar sabanin amfanin gona shi a ranar da aka girbe shi a ranar ake fidda zakkarsa haka Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi ranar da kuka girbe shi ku zo da haƙƙinsa ma'ana ku fitar da zakkarsa ta wajibi da ubangiji ya wajabta mu to sai gaba ta ƙarshe wacce za mu ƙarƙare wannan bayani na sharar fage a wannan babi da ita hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan ibada ta zakka hikimomin suna da yawa kwarai da gaske amma za mu lissafo kaɗan daga ciki sai mu tafi ga hadisi na farko daga wannan babi hikima ta farko mun yi ishara a kanta a makon da ya gabata a majalisin da ya gabata lokacin da muke bayani kan ma'anar zakka muka ce annama'u wa tahara ai shine ma'anar zakka a larabci to daga cikin hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan ibada ta zakka dan ya tsarkake masu zakkar khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim dan Allah ya tsarkake masu zakkar ai mun yi bayani ku kuka fito mana ma da fiskokin tsarkake mai zakka waɗanne fiskoki aka fito mana da su ko za a tuno ku kuka gaya mana satin da ya wuce yanzu wanda zai fidda zakka daga dukiyarsa za ta tsarkake shi daga me daga zunubi ko zunubi ko an dan mance ne haka ne tunda mun karanta hadisi ko za ta tsarkake shi daga zunubinsa wannan na farko kenan na biyu na'am a gaba ta zama masa garkuwa wajen aikata yawwa shine tutahhiruhum wa tuzakkihim mun samu biyu sai na uku ai ba mu gama shi mai zakkan ba bare mun gama ai mu je kansu yanzu an ba mu guda biyu to a kara mana biyu sai mu sallaka shi. Now wannan tarkace su kenan, zamu je kan su yin da Malam Ibrahim yake kokarin kawo mana. Yanzu shi kansa zata aka ce mana zata tsarkake shi daga zanubansa, sannan zata zama masa garkuwa a gaba wajen aikata wani zanubin ko duka. Na'am, ita ma nata daban. Dama tsarkin guda uku ne: tsarkake dukiya, tsarkake mai bidda zakkan, da tsarkake wanda aka ba wa zakkan. Bangarori uku ne ita zakkan take tsarkakewa. Zata zama masa, na'am, haka ne, za ta zama masa lemara na gobe kiyama. To akwai wanda ku kuka kawo amma kun mance, eh, wannan tsarkake wanda za a ba kenan ko? Yanzu muna batun wanda zai fidda zakkai. Na'am, Allah zai yarda da shi, haka ne. To akwai wanda kuka kawo kun mance guda biyu, za ta tsarkake shi daga ruwa, kuma za ta tsarkake shi daga kwaɗayi, don idan za ka fitar daga dukiyanka ba za ka yi kwaɗayin abin hannun mutane, sannan fitarwan kuma zai kore ma ruwa. To yanzu ta tsarkake mai fitarwa daga ruwa, ba shi da ruwa, yanzu ta tsarkake shi daga ruwa, ba ya kyashin ya ɗauka ya bayar. Sannan ta tsarkake shi daga kwaɗayin, har zai ɗauka ya bayar ba zai kwaɗayin na hannun wani ba. To kaga nan duka ta tsarkake shi. Wannan na daga cikin hikimomi da suka sanya aka shar'anta wannan ibada ta zakka na farko. Na biyu kuma, za ta tsarkake shi wanda za a ba, shi ne wanda kuke kawo mana. Shi wanda za a ba za ta tsarkake shi daga kyashi, saboda wasu lokacin za ka ga wasu daga cikin talakawa da ba su san Allah ba, ba su san girman Allah ba, ko akwai jahilci tare da su, Allah ya wadata wani sai kaga suna masa kyashi, suna masa hasada. To idan zai ɗauka ya basu, wannan basin da zai yi zai gusar da kyashin da hasada, sai ya zama zakkan ta tsarkake su daga kyashi da hasada ga wanda Allah ya bashi wadata na dukiya. Kaga wannan na daga cikin hikimomi da suka sanya Ubangiji Subhanahu wata'ala ya shar'anta wannan ibada ta zakka, saboda za ta tsarkake wanda za a ba wa zakkan daga kyashi ga shi mai dukiya, da kuma hasada ga shi mai dukiya. Sannan kuma har ila yau za ta tsarkake su ga baki ɗaya, su biyu a siffa guda shi ne tsarkake su daga gaba. Don wasu lokacin za ka ga mai kuɗi na gaba da talaka, talaka na gaba da mai kuɗi, saboda shi mai kuɗi yana ga yana masa kyashi akan abinda Allah maɗaukacin sarki ya azurta shi da shi. Shi kuma talaka yana ga yana masa girman kai, yana masa ɗagawa, yana nuna masa izza, saboda Allah ya wadata shi. To sai ya zamanto in zai za a fitar da zakka, shi mai wadatan zai fidda zakka daga dukiyarsa ya ba wa mara wadata, to sai ya gusar da gaban da za ta iya haihuwa tsakanin mai wadata da talaka. Haka wannan yana daga cikin hikimomin da suka sanya Ubangiji Subhanahu wata'ala ya shar'anta wannan ibada ta zakka. Sannan kuma ita dukiyar shi mawadacin Allah zai tsarkake masa ita. Me yasa? Saboda ya fitar da dukiyar Allah, wannan sai sa Allah ya bunƙasa masa ita, Allah ya haɓɓaka masa ita, Allah ya ƙara sanya albarka cikinta. Saboda me? Saboda ya fidda haƙƙin Allah Subhanahu wata'ala. A wannan gabar akwai kissa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinta, na wasu mutane guda uku daga al'ummar Banu Isra'ila, waɗanda Allah ya yi nufin ya jarrabe su. Ɗaya daga cikinsu zabiyan ne mai cutar fata, kuma talaka ne, abinda zai ci ya fi ƙarfinsa. Na biyu yana da cutar gashi, kansa tal yake ba gashi ko ɗaya, sanƙo, amma ba sanƙo na tsakiyar kai ko gaban kai ba, duka kan nasa sanƙo ne, kora ko? Yana da cutar kora. Na uku kuma makaho, kuma dukansu talakawa ne. To shi ne Ubangiji Subhanahu wata'ala ya nufin ya jarrabe su, sai ya aiko musu mala'ika. Mala'ika ya bi su ɗaya bayan ɗaya guda uku, nan ya zo gurin mai cutar fata zabiyan yace mai kafi so a duniya yace fata mai kyau abinda mutane ke kyamana da shi ya tafi daga gare ni mala'ika ya sa hannu ya shafe shi sai fatar sa ta canja ta dawo kyakkyawiya kuma cutar da ta fatar take dauke da ita sai ta kau yace a dukiya mai kafi so yace raƙumi sai aka bashi raƙuma mai tsohon ciki sai yace Allah sanya ma albarka cikin ta sai je samu mai kora mai cutar ka gashi ce mai kafi so a duniya yace gashi mai kyau abinda mutane ke kyamata ta da shi ya tafi daga gare ni mala'ika ya sa hannunsa ya shafi kan sai gashi ya tsoro kyakkyawan gashi gwanin sha'awa yace a dukiya fa mai kafi so yace saniya sai aka bashi saniya mai tsohon ciki sai mala'ika ya ce Allah ya sa ma albarka ciki sai je gurin mutum na uku makaho yace kai kuma a duniya mai kafi so yace yana so a dawo masa da idanunsa yana ganin mutane mala'ika ya shafi fiskarsa sai ga idanu sun dawo radau yana ganin kowa da kowa yace a dukiya fa mai kafi so yace tumaki sai aka bashi akuya mai ciki yace Allah ya sa ma albarka to bayan wasu kwanaki sai wannan mai raƙuma kuma mai ciki sai ta hayayyafa aka wayi gari yana da garken raƙuma saboda addu'an da mala'ika yi cewa Allah ya sa ma albarka wannan mai saniya mai ciki sai aka wayi gari yana da garken shana wannan mai akuya mai ciki shi ma aka wayi gari yana da garken awaki sai mala'ika ya sake dawo musu karo na biyu sai fara zuwa gurin zabiyan mai cutar fata wanda ya samu sauki kuma an bashi wadata sai zo masa a cikin surarsa da yanayinsa shi mala'ikan ya zo a surar zabiyan mai cutar fata kuma talaka ya ce gani nan miskini ne kuma matafiyi guzurina ya yanke ka taimake ni da abin da Allah ya hore maka a yau ba ni da wata dabara sai wacce Ubangiji ya mun sai kuma sannan kuma kai abin da Allah ya hore maka ka taimake ni ko da dai da raƙumi ɗaya in yi guziri da shi a tafiya ta guziri na yanke in samu isa gari na sai ce wai kai akwai hidindimu fa da yawa akwai ɗawainiya akwai iyalai akwai matsaloli da yawa sai ce ni fa kamar da na san ka kai ma fa iri na kake zabiyan sannan talaka futuk Allah ya baka wadata ya ce a wannan dukiyar da ka gani kaka da kakanni na gada ya ce to in ƙarya ya kake Allah mai da kai yanayin ka na da sai wuce je gurin mutum na biyu shi ne mai cutar ka kora shi ma sai ya je masa da cutar ka ya je masa a matsayin mai kora kuma talaka ya ce ga mutum nan miskini matafi guzurinsa ya yanke ka taimaka min da abin da Allah ya hore maka in samu in isa ga iyalaina shi ma sai ya ce akwai hidindimu da ɗawainiya da yawa a kaina ba zan iya baka komai ba ya ce ni fa kamar da na san ka kai ma kamar yanda nake da kai ma haka kake ya ce kai dukiyar nan da ka gani na gaje ta ne kaka da kakanni sai ce to in ƙarya kake kai ma Allah mai da kai yanayin ka na da sai je gurin makaho shi da ya tashi zuwa gun makaho sai je shi ma a matsayin makaho ya ce ga miskini nan matafiyi guziri ya yanke masa ka taimake shi mana da abin da Allah ya hore maka sai ce tabbas a da ni ma yadda kake nan da haka nake Allah ya dawo min da ganina kuma dukiyar nan da bani da ita Allah bani dauki gwargwadon yanda zai maka ba zan yi fito na fito da kai ba bisa ga abin da zaka dauka dan Allah domin Allah ne mun wannan ni'imar sai ce rike kayanka dama jarraba ka akai Allah ya yarda da kai kuma ya yi fushi da abokanka guda biyu shi dukiyarsa sai ta ci gaba da bunƙasa tana haɓaka su kuma sai suka wayi gari talakawa me yasa dukiyarsa ta ci gaba da bunƙasa zakka sadaka taimako sai Allah ya tsarkake masa dukiyar daga salwanta su kuma waɗancan me yasa dukiyarsu ta salwanta rowa makewa mammako ƙarya sai Allah ya salwantar da dukiyar tasu to daga cikin fa'idojin zakka zakka na tsarkake dukiyar bawa ta yadda dukiyar za ta zamanto ta ci gaba da haɓaka da bunƙasa yana amfana da ita a duniya kuma yana amfana da ita a lahira sannan al'umma na amfana da ita saboda yadda Ubangiji ya sanya wa dukiyar albarka sai Allah ya tsarkake masa dukiya sai ta zaman to shi ya amfana iyalansa su amfana dangi su amfana mutanen anguwa su amfana mutanen gari su amfana kaga wannan duka sababin tsarkake masa dukiya da Ubangiji subhanahu wataala yayi wannan yana da cikin hikimomin da suka sanya Allah subhanahu wataala ya shar'anta wannan ibada ta tazakka sannan kuma musulmi su amfana da wannan dukiyar musulunci ma ya amfana da wannan dukiyar wannan duka yana daga cikin hikimomi da suka sanya Ubangiji subhanahu wataala shi sanya wannan ya shar'anta wannan ibada ta tazakka sannan hikima ta kusa da ƙarshe da ta sanya Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta wannan ibada ta zakka dan a samu zaman lafiya da aminci tsakanin al'umma an fahimci wannan hikimar kuwa dan a samu zaman lafiya da aminci tsakanin al'umma ta yaya yanzu mutum idan cikinsa da yunwa kai kuma zai ganka da kaza ka wuce ri shi kuma ko kunu bai iya ya sha ba a wunin yau ri ka dawo idan bai kai zuciya ne zaba da dare sai faɗo cikin gidanka ko kuma ya tare ka a hanya ya kwaci rabonsa idan jahili ne kuma bai kai amma idan zaka dauka ka bashi ya samu abin da zai biya bukatunsa ya samu abin da zai ci abinci da iyalansa to nan tunanin ma ba zai fara zuwa masa a kwakwalwarsa to wannan yana da cikin hikimar da ta sanya aka shar'anta ibadar zakka dan a kawar da rashin aminci a kawar da rashin amana da rashin tsaro a haifar da amana da aminci da kwanciyar hankali cikin al'umma ta yadda mawadata in za su dauka daga dukiyarsu su ba wa talakawa zai toshe wa talakawa mummunan tunani ko ya kawar wa talakawa mummunan tunani akan hanyar da za su bi ko ta halal ko ta haram su ma su samu wannan dukiya shi yasa sautari da dama idan ka ga sace-sace ya yi yawa cikin al'umma to rowa ya yi yawa cikin al'umma amma matukar ana rage ana sake hannu to za ka ga sace-sace zai dan ragu ko da bai kau gaba ɗaya ba zai ragu da su mu'amala ta ha'inci da zambo cikin aminci duka za ka ga sun yi karanci cikin al'umma idan ya zamanto masu wadatan al'umman ba marowata ba ne amma matuƙar mawadata suka zama marowata to ana zaman ɗarɗar ne ana zaman ɗarɗar ɗan uwa na zauna shekara goma a garin Madina ban taɓa ganin ɓarawo in ga ɓarawo da ido na ban taɓa gani ba duk da ana satar amma wai in ga ɓarawo a ce gashi yayo ya saci kaza da ido na ban taɓa gani saboda yanda mawadatansu suke da sake hannu wani lokaci yanayinka kawai zai gani ka ɗan bashi tausayi sai kwaso maƙudan kuɗi sai ya miƙa maka bai san ka ba mu baka san shi ba wannan na gani ya fi a irga da idanuna wani lokaci sallah za ku yi da shi gefe da gefe kun idar kun yi sallama sai haka ya sa hannunsa aljihu sai haka sai ya sa maka aljihu shikenan sai ka fita sai ka ga maƙudan kuɗi ya sa maka cikin aljihu mawadatansu ba su da ruwa kuma wasu mawadatan nasu za ka ga muna da wanda ma suka fi su a garuruwanmu da ƙasarmu amma ba za ka ji ɗuriya ba za ka ji amo ba su ba ma wai kyauta wannan na kyautatawa ba zakkar ma ta wajibi ba sa iya fitarwa amma su wancan ba batun zakkar wajibi ake ba kyautatawa la idan watan ramadana ya kama ka dinga samun kuɗi kenan ka samu kuɗi a wani wallahi kofar gidanka zai zo ya aje kuɗi ya tafi sai ka fito za ka je sallah sai ka ga riyal 500 a kofar gida ko riyal 1000 riyal 500 naira 1200 wallahi in dai za a aje maka kuɗi a kofar gida ba ka aje maka ƙasa da 500 500 kuma in ka kwatanta ta a yau da naira 1200 ko kuma wani attajiri haka irin kamar cikin ramadana sai je gida da ya san gidaje ne na ɗalibai sai ba da maƙudan kuɗaɗe ta yadda in an zo raba musu aƙalla kowa zai samu riyal 1000 kuma ba za ka rasa ɗalibai kusan 300 kowanne da matarsa a gidan ba kowanne ɗaya daga cikinsu zai samu riyal 1000 biyar dubu ɗaya kuma zaka kwatanta ta da naira 400 a yau. To in kaga suna ciyarwa, suna kyauta, suna sadaka, kai ka ce ba sa san kuɗi. To irin wannan sai kaga samun barawo zai karanci gaskiya, saboda suna sake halin ba zai kawar wa mutane mummunan tunani, negative tunani zai kawar musu akan dukiyoyin al'umma. To wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan ibada ta zakka. Sannan hikima ta ƙarshe da za mu karkare bayani a kanta cikin jerin hikimomi da suka sanya Ubangiji ya shar'anta wannan ibada ta zakka don a samu haɗin kai tsakanin al'umma da ƙauna da soyayya. Idan mawadata suna ciyarwa, suna kyauta, suna sadaka, to talakawa za su so su, za su ƙaunace su, dama duk wanda za ka ba shi to zai so ka. To daga nan kuma sai a samu haɗin kai tsakanin al'umma da mawadata da talakawa, sai zamanto gaba da kiyayya ta kau, soyayya ta maye gurbinta, sannan an zamanto tsintsiya ɗaya, maɗaurinki ɗaya, kuma dama haka ake so al'umma musulmi su zama. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ai mu'minai kawai ƴan uwan juna ne, ku sulhunta tsakanin ƴan uwantakan. Al mu'minu akhul mu'min, mu'mini dan uwa ne ga mu'min. To daga cikin hikimar da ta sanya Ubangiji Subhanahu wataala ya shar'anta mana wannan ibada ta zakka dan a samu haɗin kai, a dinke, a zama abu daya tsakanin al'umma musulmi. Hadisi na farko da mawallafin wannan littafi ya bude littafin da shi, wato littafin zakka kenan, hadisi ne na Abdullahi dan Abbas, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi da babansa gaba daya, a karanta mana.
Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأكبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أداؤوا لك بذلك فأكبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أداؤوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
Wannan hadisi an samo daga Abdullahi dan Abbas, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi da babansa gaba daya. Hadisai da dama sun shude nasa, wanda mun yi bayanin takaitaccen tarjamarsa, Allah ya yarda da shi. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li mu'adh bin jabal hina ba'athahu ila al-yaman, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Mu'adhu dan Jabal lokacin da ya aika shi zuwa Yaman. Garin Yaman yana cikin garuruwa na Larabawa, wanda malamai suka ce dalilin da yasa aka kira shi da Yaman saboda yana daman garin Makka, shi yasa aka kira shi da Yaman. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya aika Mu'adhu dan Jabal zuwa Yaman, sai ya masa wasu wasiyoyi kamar haka. Na farko ya ce innaka satati qauman ahla kitabi, wannan wasiya ta farko ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa Mu'adhu dan Jabal da ya tura shi ga Yaman. Ya ce ka sani kai fa za ka je gurin wasu mutane ne ma'abota littafi. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa Mu'adhu dan Jabal yanayin mutanen da zai je gurinsu? Ba komai yasa annabi ya bayyana masa ba sai dan ya san da wace fiska zai fiskance su, ya san waɗanne irin mutane zai je gare su, sannan da wanne irin harshe zai sauka musu, da wanne irin uslubi zai fiskance su, sannan ya ya kamata ya kira su, wanne irin karantarwa zai musu, wace irin da'awa zai musu. Kenan yana da kyau idan zaka karantar da mutane ka san waɗanne irin mutane ne zaka karantar, menene buƙatar waɗannan mutane, yaya yanayin waɗannan mutane yake. To wannan zai baka dama wajen isar musu da abin da suke da buƙatuwa zuwa gare shi, ka isar da abin da zai amfanar da su. Shi yasa annabi ya ce innaka lallai fa kai sata'ti qauman ahla kitab, yaman din nan da na tura ka, ka sani guri ne ko gari ne na mutane waɗanda suke ma'abota littafi. Suwa ne ne ahlul kitab? Sune yahudawa da nasara. Kenan yanzu al'ummar da Mu'adh dan Jabal zai je zuwa gare su yahudu da nasara ne. To yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tura Mu'adh dan Jabal a matsayinsa na mai karantarwa, idan ya je zai karantar da su ya san ta yaya zai fiskance su. Dama annabi ya tura shi a matsayin na farko mai karantarwa, matsayin malami, na biyu a matsayin mai da'awa, mai kiransu zuwa ga musulunci, na uku a matsayin alkali, in an samu husuma ko rashin fahimta shi ne zai yi shari'a tsakaninsu. Kenan waɗannan siffofi guda uku da su ne annabi ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman, malami, mai da'awa, kuma alkali. To amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana masa yanayin mutanen da zai je gare su, dan ya yi wa mutanen shiri irin da irin shirin su, irin shirin da ya dace da su, ya yi tanadi wa mutanen irin tanadin da ya dace da su, sannan idan ya je zai magana da su, ya magana da su da abin da ya dace da su, ta yadda za su karɓi saƙon ta hanyar da ta dace. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innaka sata'ti qauman ahla kitabin, lallai fa kai ka sani za ka je gurin wasu mutane waɗanda suke ma'abota littafi, ma'ana yahudu da nasara. Wannan wasiyar annabi kenan sallallahu alaihi wasallama ta farko ga Mu'adh dan Jabal. Wasiyarsa ta biyu ya ce fa idza ji'tahum, in har ka je musu, ka je ma waɗannan mutane ahli kitab, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. In har ka je wa waɗannan mutane, abu na farko da za ka fara kiransa a kai a matsayinka na mai da'awa, mai kiransu zuwa ga musulunci, to abu na farko a musulunci shi ne ka kira su ila an yashhadu an la ilaha illallah, zuwa ga har su shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah. Wannan shine mabuɗi, wannan shine ginshiki, wannan shine mataki na farko, wannan ita ce kofar da ake bi a shiga cikin musulunci. Wanda yake so ya shiga cikin musulunci, to ga kofa, ita ce shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, domin da ita ake shiga musulunci. Wanda bai yi ta ba, ko da zai kwana yana sallah, ya wuni yana sallah, aikin banza ne, ya shekara yana azumi, aikin banza ne, ya kyautar da dukiyarsa ko ya sadakar da ita gaba daya, aikin banza ne. Sai ya same ta, ita ce ɗanba, ita ce mataki na farko, ita ce foundation, ita ce ginshiki. Shi yasa annabi ya fara da ita, ya ce ya zama abin da za ka kira su zuwa gare shi an yashhadu an la ilaha illallah, su shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, su ajiye duk wata ibada da suke yi ma wani wanda ba Allah ba, su takaita ibada su ga Allah shi kaɗansa, kuma su shaida cewar shi kaɗai ya cancanci a masa ibada ɗin, wa anna muhammadar rasulullah, sannan kuma annabi Muhammad manzon Allah ne. Waɗannan kalmomi guda biyu, shahadar bawa bata cika sai ya cika su, ya shaida cewa Allah shi kadai yake abun bauta, ba shi da tsara, ba shi da sa'a, ba shi da aboki wajen bautarsa, kuma duk wani abun da ake bautawa koma bayan shi bautarsa ta ƙarya ce, bauta Allah ita ce ta gaskiya. Dalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Allah bautarsa ita ce gaskiya, shine Allah na gaskiya. Duk wani wanda ake bauta wanda ba Allah ba, bauta ce ta ƙarya. Allah ƙarya ne, Allah gaskiya shine Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan na farko kenan. Na biyu kuma, bayan ya shaida cewar Allah shi kadai ya cancanci a bauta masa, kuma bautarsa ita ce ta gaskiya, ya shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah. Yanzu idan bawa ya shaida cewar Allah shi kadai yake abun bauta, amma bai yadda da manzancin annabi ba, wannan bai musulunta ba. Ko da ya ce ya musulunta, zai yi sallah ya yadda Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa, sallarsa ba ta da kima gurin Allah, har sai ya shaida cewa annabi Muhammad manzon Allah ne. Shahada ce guda biyu, wacce wata ba ta tafiya ta bar wata. Ba za ka ce ka shaida cewa Allah shi kadai yake ba wajen bauta, amma baka yadda da annabi ba, ko sakon da annabi ya zo da shi baka yadda da shi ba, to baka zama musulmi ba har yanzu da sa. Ko kuma ka yadda da annabi, ka shaida cewa shi manzo ne, amma baka shaida cewa Allah shi kadai yake wajen ibada ba, nan ma bai yi ba. To wadannan shahada guda biyun malamai sun lissafa su daga cikin sharuɗa na karɓan aiki. Sharuɗa na karɓan aiki guda biyu, wanda in bawa bai cika su ba, ko da musulmi ne. Yanzu muna batun in za ka shigo musulunci sai da su, to kai kanka musulmin in ka tashi za ka yi aiki, idan babu su aikinka ba karɓaɓɓe ba ne gurin Ubangiji. Mun gane bayanin muhimmancin shahadata Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ba ta takaita da kafiri kawai ba, har musulmi. Yanzu in ka zo za ka yi sallah, dole ne a samu shahadata Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah cikin sallah ka, in ba haka ba Allah bai karɓi sallah ka. Za ka yi azumi, dole cikin azuminka a samu shahadata Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, in ba haka ba Allah bai karɓi azuminka ba. In aka samu ɗaya aka rasa ɗaya, Allah bai karɓi azuminka ba. Za ka yi sadaka, dole cikin sadakarka a samu shahadata Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, in ba haka ba sadakarka ba ta yi ba. To mecece shahadata Allah ilaha illallah? A sallah, ko a azumi, ko a sadaka, ko a karatun Alkur'ani, ko duk wani aiki da ka sani na alkhairi da ake nema a samu lada gurin Ubangiji da shi. Menene shahadata Allah ilaha illallah? Ya zama wannan abun da za ka yi kayi wa Allah ne shi kaɗansa. Sallan nan tare da zan yi wa Allah na yi wa a gurinsa nake neman sakamako, ba a gurin wani ba. Wannan shi ne ma'anar shahadata Allah ilaha illallah cikin sallarka. Yanzu kuɗin nan da na fitar naira 1000 zan yi sadaka da shi, zan yi ne wa Allah, dan Allah, dan neman yarda Allah. A nan an samu me? An samu shahadata Allah ilaha illallah cikin sadaka. Azumin nan da zan yi wa Allah shi kaɗansa, dan neman yardarsa, dan kwaɗayin ladansa, an samu shahadata Allah ilaha illallah cikin azumin. To ina kuma shahadata anna Muhammadar Rasulullah? Cikin sallarka, cikin azuminka, cikin sadakarka, cikin karatun Alkur'aninka. Shahadata anna Muhammadar Rasulullah, kai sallar yadda annabi ya karanta. Tunda shi in ka yadda manzo ne na Allah, ka shaida cewa manzo ne na Allah, to dole ne tunda shi dan aike ne na Allah, shi ne ya zo da sakon. In ka tashi za ka yi ibadar kai yadda dan aike ya zo da shi. Wannan shi ne ma'anar shahadata anna Muhammadar Rasulullah. Yanzu wanda zai zo ya sallah wurwurwur da kina yiki, sallar sa babu shahadata anna Muhammadar Rasulullah, saboda haka Allah bai karbi sallar sa. To dole duk ibadar da zakai sai an samu waɗannan shahada guda biyu. A samu shahadata Allah ilaha illallah wa Allah kaiwa, a samu shahadata anna Muhammadar Rasulullah yanda annabi ya zo da shi, yanda ya karantar, yanda ya tsara, haka kai. To in kai haka, ibadar ka karɓaɓɓiya ce. Kaga kenan da a wannan da annabi yake cewa Mu'adh dan Jabal ya je ya kira su, wannan su ne mabuɗin duk wani alkhairi da ka sani. Sawawun ga shi wanda ba musulmi ba, da ma wanda yake musulmi ɗin, kusan shi ne tushe, shi ne ginshiki. Ta wannan wasiyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ta biyu ke. Ina fata mun fahimci shahadata anna Muhammadar Rasulullah. Shi yasa a duk lokacin da aka zo a tahiyya muna maimaitata, a kiran sallah muna maimaitata, lokaci bayan lokaci za ka ji muna maimaitata ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na zuwa cikin me? Cikin tahiyya kana ƙara jaddadawa cewar ibadarka wa Allah kake, kuma kana yi yanda annabi ya zo da shi.
kenan yanzu duk wanda zai ibada ba yadda annabi ya zo da shi ba ibadar sa babu shahadatu anna muhammadar rasulullah duk wanda zai zo da wata ibada da annabi bai zo da ita ba yayi ta kuma yana neman lada wannan ibadar ta sa babu shahadatu anna muhammadar rasulullah kenan wannan yana nuna bid'ar da bawa zai zo ya bauta wa Allah da ita ba shi da lada cikin ta saboda a cikin ta an rasa ashhadu anna muhammadar rasulullah ina fata mun gane yanzu wanda zai yi aiki da aka shar'anta masa yayi amma ba yanda annabi ya karantar ba wannan aikin nasa babu ashhadu anna muhammadar rasulullah wanda kuma zai zo da aikin da annabi bai zo da shi ba yazo da aikin da annabi bai karantar ba cikin wannan aiki babu shahadatu anna muhammadar rasulullah ko da wa Allah yayi wa kuma Allah yake nufa to Allah ba zai karba ba me yasa an rasa shahadatu anna muhammadar rasulullah to wannan ka'ida ce wadda bawa zai na amfani da ita ga duk ibadar da yazo zai yi wa Allah ya kalli ibadar nan da zan yi wa Allah annabi yazo da ita eh yazo da ita to ya yazo da ita ga yanda yazo da ita to bari na yi wa Allah yanda annabi yazo da ita to na an samu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya duba wannan ibadar da zai yi wa Allah annabi yazo da ita bai zo da ita ba to ya hakura da yin ta saboda in yayi ma Allah ba zai karba ba me yasa an rasa shahadatu anna muhammadar rasulullah in har ka yadda shi din manzon Allah ne to karka bauta wa Allah sai da abin da yazo da shi shine Muhammad bin Abdul Wahhab ya irgo sharuɗa na shahadatu anna muhammadar rasulullah guda hudu kamar lokaci ya daga mana hannu ko har ya wuce to yan uwa mu dasa aya anan idan mun zo sai mu duba sharuɗan shahadatu anna muhammadar rasulullah kafin mu je gaba na gaba abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تنبأ الدعاء إتاتي دجا تيكين بيانات دس كعبات أكراتو يانا دجا تيكين با إدوجين زكاة فيني ما تكربا يسنا فد زكاة تو الله زي سكي مسلم وانسا نسمع يا وداتا sannan matakar suna kankame dukiyar su hana zakka Allah shi ma zai kame ruwan sa to tambayar da ake a wannan gabar ita ce yanzu idan aka samu fari ruwa ya tsaya kuma ana da bukatuwa zuwa ga ruwa din shin abin da yafi dacewa shine ai nasiha da wa'azi da jan hankali ga masu wadata kansu fitar da zakka shine yafi ko kuma roƙon ruwa ya kamata a yi a yi ta'addu'a duka ake yi mutane sai su duba inda aka samu akasi a ayyukansu in rashin fidda zakkan ne to sai a fidda zakka a yi ta ciyarwa ana sadaka kuma sai a yi sallah a yi ta roƙon Ubangiji to waɗannan abubuwa duka in an yi insha Allah Ubangiji zai saukar da ruwan sama ba a yin wani abar wani an san cewa ba a fidda zakkan kuma sai a fita aje a ta addu'a to watakil kuma ba lallai Allah amsa addu'a ba to amma an yi abin da Ubangiji yake so aka yi addu'a to sai kaga addu'a ta fi saurin karbuwa gurin Ubangiji subhanahu wataala ka yake nan duka za a hada a fitar da zakkan kuma a yi sadaka a ciyar sa'annan kuma ai ta'addu'o'i ana sallah ai mun karanta a babi da ya gabata na roƙon ruwa babu salatul istisqa babin da yayi magana kan sallar roƙon ruwa mun yi bayani kan fiskokin roƙon ruwa guda uku roƙon ruwa bai takaita da sai an fita filin idi an je an yi sallah an yi addu'a ba yana daga ciki nau'i ne cikin nau'uka na roƙon ruwa amma in za a tuna mun bayyana cewa nau'ukan roƙon ruwa guda uku a fita a je bayan gari a yi sallah a yi addu'a wannan nau'i na farko ne cikin nau'ukan roƙon ruwa nauyi na biyu liman yana kan minbari yayi addu'a ya roki Allah Allah ya saukar da ruwan sama wannan shi ma na cikin nau'uka na roƙon ruwa sai kuma nau'i na uku addu'o'i da ɗaiɗaikun musulmi suke yi a gurare daban-daban shi ma yana daga cikin roƙon ruwa misali ko da mun kammala karatu mu yi tawassuli da karatun da muka yi wajen roƙon Allah ya saukar mana da ruwa shi ma yana daga cikin roƙon ruwa ko ka yi sujjada cikin sallah ka roƙi Allah ya saukar mana da ruwa shi ma yana cikin roƙon ruwa kaga kenan ba nau'i ɗaya bane nau'uka ne guda uku kamar yadda malamai suka ambata gurgurdan dalilai da suka yi saboda haka mutane dama za su duba guraren da suka aikata kurakurai wanda waɗannan kurakuran a sababin su Ubangiji zai iya kame ruwansa sai su nemi afuwar Ubangiji su kame daga wannan kurakuran kuma sai a yi ta roƙon Allah amma mutum ba zai ci gaba da aikata kuskure ba kuma yana roƙon Allah zai zama tufka da warwara yana tufka yana warwarewa yana tufka yana aikata abin da zai fusata Allah ya hana ruwa kuma yana roƙon Allah kaga an yi ba a yi ba to abin da yasa Ubangiji ya kame ruwansa a kame daga gare shi kuma sai ayi ta roƙo to sai kaga ruwa ya sauko wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara me ya fara da shi yursilis samaa alaikum midrara zai saukan muku mamakon ruwa daga sama in kun yi mai kun tuba gare shi kun nemi gafararsa bisa ga abubuwan da kuka aikata yasa ya kame ruwansa sai saukan muku da mamakon ruwa daga sama to nan shine tsari na Ubangiji subhanahu wataala muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya ba mu ruwa ya Ubangiji ka saukar mana da ruwa wannan ruwan naka ba mu isa mu wadata daga gare shi ba ka azurta mu da shi ka wadata mu da shi ka saukar mana da shi ka shayar da gonaki ka shayar da bayinka ka shayar da dabbobi da kwari da tsuntsaye duka ana da bukatuwa zuwa ga ruwanka ya Ubangiji ka saukar mana wannan karatu da muka yi Ubangiji ka karba daga gare mu ka sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu ka nauya mizanin mu da shi wannan karatu da muka yi Ubangiji ka sanya shi ya zama mai amfani gare mu a duniyar mu da lahirar mu muna roƙonka da wannan karatu da muka yi wannan damana da muka shiga Ubangiji ka albarkace ta ka ba mu ruwan sama ka saukar da mamakon ruwan sama mai albarka alkairan da ke cikin wannan damana da muka shiga Ubangiji ka sada mu da su sharrin da ke ciki Ubangiji ka tseratar da mu daga gare shi duk wani mai bukata a cikin mu Ubangiji ka biya masa bukatarsa muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙonka ya Ubangiji duk wani wanda yake da bukata a cikin mu ka san bukatar tasa Ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wani wanda yake da damuwa ko matsala a cikin mu Ubangiji ka santa ka yaye masa duk wani wanda ke fama da jinya a cikin mu komin kashinta Ubangiji ka santa ka bashi lafiya abubuwan da suka fi ƙarfin mu Ubangiji ka iyan mana abubuwan da ba za mu iya ba Ubangiji subhanahu wataala ka iyan mana ya Ubangiji ka ba mu abin da muke da buri da sama da abin da muke da buri ka sanya albarka cikin rayuwar mu ka albarkaci rayuwar zurriyar mu ka sanya albarka cikin wannan ƙasa ta mu ka sanya mu zamanto masu albarka a duk inda muke ya Ubangiji ka shiryar da shuwagabannin mu ka sassauta mana farashi na abubuwan masarufi ya Ubangiji kamar yadda ka sassauta mana farashin abinci abubuwan masarufi ma ka sassauta mana farashin su ya Ubangiji ka sa mu yi daddadar rayuwa a wannan duniya ka sa ƙarshen maganar mu a duniya zama la ilaha illallah ka sa mu cika da imani ka sanya mu mu zamanto masu daddadar rayuwa a kabari ka tseratar da mu daga kuna na ranar tashin alkiyama da zafi na ranar tashin alkiyama ka sanya aljannatul firdaus ta zamanto makoma gare mu majinyatan mu Ubangiji ka ba su lafiya waɗanda suka rasu cikin mu Ubangiji ka gafarta musu mu ma idan mun bi su Ubangiji ka gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعطنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.